إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يبود بديا الله سبحانه وتعالى ليساك هدام وأن سافيا تا أصبر شرين دتكوس قوتا سفر الشكرة تدبود أدي دليل حدود تلاتين دشدة تهجر من زن الله صلى الله عليه وسلم عندكما شيني أشرين قواتم قوم شابيو الشكرة تدبو بيو دقوم شاهدو الاسافي ميلادية شيق بدا درس منا لتافا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يوضا متاش درسنا تسعين دا كما إنبا من تابا makon da ya gabata abinda muka tsaya akai cikin dai dogon bayanin da mai sharhi da ta'aliki ga wannan littafin wanda duka dai mun dora mu kan mu bin waɗannan abubuwa guda biyu saboda fa'idar da take cikin kowanne wato malam Salih Ali Sheikh yana mana bayani akan wannan maganganu da Ibn Taymiyyah ya ambace su to shi ya ambace su daban-daban ba a jere ba shi kuma yakan zo dan jejjera mana su duk da cewa shi ma kuma sai ya tsawaita a wasu wurare din abin da muka tsaya a kai shine mun ba mu manta ba malam Ibn Taymiyyah a cikin asalin littafin ya mana bayanin cewa waɗanda suke da alaka da kaburuka sukan yi wani abu dangane da waɗanda suke cikin kabarin ko dai su roki Allah da waɗannan ko dai su roki waɗannan kai mutane ma mubasharatan su kira sunansu su ce ya wane kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza cikin abin da ba mai iko a kansa sai Allah duk da kuma cewa su ba su da ikon komai ma tunda sun mutu to wanda wannan ya roke su direct cewa ya wane kai mun kaza to wannan shirka ce shirka kuma babba ko kuma abu na biyu ya zama sun dauke su ko sun dauki wurin da suke suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da su cewa ya Allah dan wane kai mun kaza ba wurin ba sannan kuma na uku shine a dauki wurin wurin da suke ma'ana inda kabarin yake a dauke shi wurin karbar addu'a waɗannan sune hali uku ai da ya baki mana ko shi malam Ibn Taymiyyah to bayan ya ƙarin bayani shi ma malam Salih Ali Sheikh ya zo ya kawo mana waɗannan surori guda uku suwar ina nufin hotuna tsari ma'ana yanayi guda uku to zamu tashi inda yake cewa wa idza kanat hadhihi as-suwaru min al-bid'i nan ne ko sai to idan waɗannan sura sura yanayi yanayi na bid'o'i wal muhdathati da fararrun abubuwa ba'daha bid'atun kufriyya shirkiyya wasu daga cikin su bid'a ce ta kafirci wanda idan mutun ya aikata ta zai zama kafiri shirkiyya kuma shirka ce domin akwai bautar wani Allah wani shine hali na farko mutum ya roki wanda ke cikin kabarin nan bayan ya mutu yace ya wane ka bani arziki ya wane dana bashi da lafiya ya wane ka bamu zaman lafiya ko idan an shiga bala'i a kira sunansa to wannan shirka ce da take fidda mutum daga addinin musulunci domin shine hakikanin bautar da masu bautar gunki suke yi fa ma'lumun yace to sanannan abu ne anna shayatina cewa su shaidanu tusa'idu ahlal bid'i suna taimakon yan bid'a shaidanu suna taimakon masu irin waɗannan bid'o'i wa tusa'idu ahlal shirki kuma suna taimakon masu yin shirka kama sa'adat awailahu kamar yadda suka taimakawa na farkon su domin an samu wannan irin yadda akan samu shaidanu suna shiga jikin gumaka idan masu bautar gumakan suka kira su suka roƙe su shaidanin sukan amsa har su yi magana har aji to in dai har sun yi wannan to na farkon ma ai kamar da suka yi waɗannan na farko to na ƙarshen ma na zamanin yanzu wanda suke bauta a kaburka ko suke roƙon mutanen da suke cikin kabari duk su ne musu waɗannan irin taimako din وأن أول الشرك كما ذكر هو قصة قوم نوح كما سوى فرقا شركا كما يدأك أنبتا إتتي ودأك أنبتا تكين قصر متانا النبي نوح في عبادة ود وصواع ويغوث ويعوق ونصر بيكا ويغوث باكو إيه أوجم بوتد سكيوا وأن متاني قدابير domin ba sunan gumaka bane asalin su sunan mutane ne kamar da dai mun sha bayani walamma abaduhum aghwathum ash-shayatin yayin da suka bauta musu sai shaydanu suka zo kuma suka kara tunzura su wajen wato batar da su shine aghwathum suka karkatar da su suka ci gaba da yin waɗannan abubuwa na bauta wasara indahum ahwalun kuma sai zama suna da wasu yanayi da ke faruwa na abun mamaki shine ahwal mukumanta ba dai wannan abu ya wannan kalma ta sha zuwa a cikin littafin nan in an ce ahwal jam'in hal yana nufin wani abu sabani da aka saba na al'ada kamar abinda su za su kira shi karama yawa wannan ana nufin dai khawariqul ada da ke faruwa shine yake nufi da ahwal din wasu abubuwa sukan faru wa ara'un da ra'ayoyi wa kalamun da maganganu tuntaqu wanda ake magana da su ko ake furuci ko kuma su waɗannan shayadin din tantiqu suna furuci suna magana wa rubbama kharaja min alqabr kai wata rana ma akan samu wani lokacin su waɗannan shaydanin sukan fito daga kabarin sai kaga wani ya fito daga kabarin da sura kuma irin ta shi wanda ke cikin kabarin malam wane ne sananne na unguwa kaza ko malam wane ne wanda dai aka san shi a tarihi wanda ake ce masa wali wasu daga cikin masu rayuwa yanzu sun san shi don haka sai aga kawai mutum ya fito daga kabari da sura irin tasa sai a ce yau ai shehu wani har fitowa yayi ma mun gan shi kuma tabbas ba ƙarya ba sun ga wani abu din sun ga mai sura irin tasa to shedan ne zai surantu da sura irin tasa saboda kawai ya ƙara batar da su domin su dama sun riga sun dauki wannan aqida cewa wannan abu na mamaki na faruwa a hannun wannan tunda waliyi ne sai su ƙara bata ya fito da sura irin tasa su ganshi kamar shine sai su ci gaba da roƙonsa su ce aiko kaga ashe kenan ya cancanci a roƙe shi tun daga shi har ya fito har ya kila ma ya miƙo mana wani abu wata kallama bi surati ayyawa wata sawwara bi surati ya surantu da surarsa wata kallama bi surati kuma ya magana da sura irin tasa da murya irin tasa ila ghairi zalika kai hadde zuwa dai wani abu ma wanda ba wannan ba duk suna faruwa mimma dhukira ne daga abinda mal ibn timiya ya ambata lihadha jaa fi hadhihi shari'ati don haka ne a wannan shari'ar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato annahyu jaa annahyu ash-shadid hani yazo mai tsanani an ittikhadhi al-qubur masajida cewa lalle lalle kada a riƙe kaburuka a matsayin wuraren sujada wurin da za a yi sallah wurin da za a yi ibada annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida ala fala tattakhadhu al-qubura masajida fa inni anhaakum an dhalik wannan shine hadisin cewa la'anar Allah tsinuwar Allah ta tabbata ga yahudu da nasara domin me ga ta'lili sun riki kaburukan annabawansu a matsayin wuraren ibada wuraren sujada ko ka kira shi ba lalle zama ana nufin masallaci irin na musulmi ba ana nufin wurin ibada tunda su kun ga wuraren ibada su ba sunan su masallaci ba amma dai nan suke zuwa suna yin ibada duk da ke a zamanin yanzu a Hausar su suna amfani da Hausar sun je yin sujada ko wurin yin sujada ko shine ma'ana wurin bauta annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ala ku saurara la tattakhidhu alqubur masajida kada ku riƙe kaburuka a matsayin masallatai ko wuraren ibada fa inni domin ku ni anhaakum an dhalika ina hana ku wal aikata wannan abu kun ga wannan dai ai nasi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa anna man ittakhadha alqabra masjida kuma wannan shari'ar ta zo mana da cewa duk mutumin da ya riƙe kabari a matsayin masallaci ya'ani wato fa salla indahu yana sallah a wurin wannan kabarin au da'a indahu ko kuma yayi addu'a a wurin kabarin kun gane akwai bambanci tsakanin yayi salla ya bautawa kabari shine salla ilaihi ko yau shi salla ilaihi za a ce ko a ce auda'a sahibal qabri shi ma wannan kuma shine wanda ake ce shirka yawa mutun ya roki wanda ke cikin kabarin amma idan salla indahu auda'a indahu yayi salla a wurin ma'ana sallar da yayi Allah ya bautawa amma sai zo wurin kabarin yayi dan neman tabarruki mun gane wannan to wannan shine aka ce menene shi hukuncin sa shirka ne ko bid'a bid'a ne yawa amma in ya kai ga arokin wanda ke cikin kabarin yayi wani abu to wannan shine shirka an bautawa wani wanda ba Allah ba amma in wurin aka dauka neman wurin neman albarka to an yi bid'a ko a roki Allah a ce ya Allah saboda ganin an zo wurin Allah zai karbi addu'a a wurin an dauki wurin wurin karbar addu'a to wannan shi ma bid'a ne mun gane abin ko wa khatassahu bidhalika kuma yake bance wannan kabari domin yin wannan abu yace ai kamar misali ba wurin sallah sai nan ba wurin addu'a sai nan to an yi babbar bid'a kuwa yace fa inna hadha mubtadi'un duk wanda yayi wannan to dan bid'a ne wa mal'unun kuma tsinanne ne a bakin wa bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau domin yayi tsinuwan ne akan yahudu da nasara kuma sai ya kawo illa hukunci kuwa idza kana muqarinan bi illatihi fa tilka al illatu mata ma wujidat fi ihda as suwar allati tumathilu hadhihi fa innahu ya'khudhu al hukm alladhi jaa an nas bihi amma sai wannan kaida yawa sanannan abu ne cewa duk hukunci a shari'ar musulunci in aka gwama shi da illarsa aka ce kaza halal ne domin kaza kaza haram ne domin kaza in dai an faɗi domin kaza in aka faɗi sababi to wannan sababi shine illar hukunci duk inda duk wata sura da aka samu ita ma akwai irin wannan sababin a cikinta to sai ta dauki hukunci irin na wancan da nasi yazo da shi an fahimta insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la'natullahi alal yahudi wan nasara dan me dan suna yahudu dan suna nasara ba dan haka bane sai ce ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida to ashe kenan duk wanda ya dauki kabarin annabawa ko salihai ko mutanen kirki ko waliyai ya rike shi a matsayin wurin bauta ya aikata irin abinda yahudawa suka aikata suka da nasara suka aikata kuma suka cancanci tsinuwa ashe kenan ya aikata haramu ya zama tsinanne shine ma'anar abinda malami ke nufi Allah sa an gane wa mal'unun sai ce kuma tsinanne ne a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kaifa biman abada sahibal qabri to ina ga kuma wanda yazo ya bautawa wanda ke cikin kabari kun ga ai bambancin hukunci wanda yayi wancan in ya zama kafi ya zama dan bid'a kuma an tsine masa to ina ga wanda shi kuma ba iya ya dauki wannan wuri a matsayin masallaci bane ba iya ya dauki wannan wuri a matsayin wurin karbar addu'a bane a'a ya ma daga hannunsa ya kira wanda ke cikin kabarin da sunansa yace ya wani kai mun kaza ya wani kai mun kaza in wancan an tsine masa to wannan ko me za a yi masa haka shi hukuncin sa yafi tsinuwa domin shi fita ne daga addinin musulunci domin shirka ya aikata Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu to sai shi fa kaifa biman abada sahibal qabri wastaghafa bihi kuma ya nemi agajin sa in yana cikin bala'i shi ya wani kai kaza ya wani kai kaza kamar yadda yanzu waɗannan irin abubuwa suka zama kamar wani abun wasa mutane suna aikatawa uru-uru mutum ya shiga bala'i ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san Allah ne halice shi ya san Allah ne yake masa komai amma sai bude bakinsa ya roki wani mutumi saboda kawai ya yarda da shi ko ya kira wani wanda yake mutumin kirki ne na hakika ko ya kira wani wanda ba ma mutumin kirkin bane shi ne ya dauke shi a matsayin mutumin kirki duk wannan akwai su Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke in an magana sai ya ce ai tawassuli ne kuma kullun ina ga mana wannan akwai babbanci tsakanin istighatha da isti'ana da tawassuli ko babu in an ce istighatha shine neman agaji kana cikin masifa kana cikin bala'i wani abu ya faru ko mota ce za ta fadi ko talauci yayya ko za a je ga mutuwa ta zo za a yi wa mutum dai wani abu yana cikin tashin hankali gida na rushewa ruwan sama na zubowa gidanka zai rushe ko kuma wuta gobara da makamancin wannan sai mutum ya bude bakinsa a lokacin shi kadai ne ba kowa kusa da shi maimakon ya kira dan adam a zo a taimaka masa na kusa cikin abin da dan adam zai iya misali in gobara ce ya kira mutane a zo a taimaka mushi kashewa wannan ba shi da laifi kun gane saboda me ka kira mutane ne akan su kawo gudumowa gudumowa wannan kuma mutanen za su iya wannan ba matsala bace amma mutun ya kira wani matacce a kabarin sa wanda ya dade wani shekara su 1000 da wani abu da rasuwa wani kuma shekara 200 nan ko 250 ko kaza da makamancin wannan kace yawa ne na shiga tashin hankali ka kawo mun dauki to wannan shi ake ce ma shirka shine neman agaji istighafa kenan kuma duk wanda yayi wannan da wani wanda ba Allah ba ya san ko ba mai iko akan wannan abin da yake nema sai Allah to wannan abun shi ake cewa shirka kuma idan mutun yayi wannan rabuwa da addinin musulunci ne babban abu ne a daina wasa da shi shi ko tawassuli abinda ake nufi da tawassuli fa shine ka roki Allah ka ce dan wani yanzu kaga wanda yace ya shiga cikin bala'i yace ya Aliyu ya Husaini misali waye kira ai ba Allah ya kira ba ko ya kira wani wanda ba Allah bane to idan yana kudurin cewa wannan yana da ikon akan ya kawo yanzu misali Aliyu da Husaini radiyallahu anhuma suna ina yanzu suna barzakhu suna rayuwa ruhin suna gun ubangiji sun rasu rayuwa ta duniyar nan babu tare da babu ba ta tare da su sun bar wannan duniyar kowa ya tabbata da an wato sun bar wannan duniya sun rasu haka nan wani malami wani shehi wani wali shi ma wanda an tabbata ya rayu a duniya yanzu babu shi ya mutu to in ka bude baki ka kira shi me zai iya aikatawa ya zo yi maka wannan abun shine ake ce ma shirka din amma da mutun zai ce ya Allah dan albarkar shehu wane dan wane ko ya fadi sunan wanda daga cikin sahabbai ko makamancin su da waliyai wannan me yayi bid'a yayi yawa tawassuli wannan bid'a ce mun gane wannan yau don haka idan mutun ya kira wani ya kira shi ba ya kira Allah ba shirka ne amma kiran Allah dan albarkar wani shine bid'a ina wannan Hausar da ya kurukuru take kowa ya fahimce ta ba rikici a ciki yau don haka kada in ana fadakarwa akan wannan sai wani ya ce to ai mu neman albarkacin su muke neman albarkaci wannan irin surar sunansa bid'a amma wannan wanda wasu suke yi din mutun ya shiga bala'i ya ce ya shehu wane ya shehu wane ya shehu wane ko ya kira wani daga cikin ahlul baiti wannan shirka ce ba tawassuli bane Allah ya tsare mu to mu je sai shi la wastaghatha bihi yace la shakka wanda yayi wannan anna hadha a'zamu yafi girma to fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace la'natullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yace hadhihi wasiyatu wannan wasiya ce qalaha alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fade ta ya ambace ta fi akhiri hayatihi a ƙarshen rayuwarsa amun yi magana akan wannan hadisin ko yau shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi kwana biyar kafin rasuwarsa da kwana biyar yana cikin wasiyarsa ta ƙarshe da ya ambata wa mutane yana kwance a gadon rashin lafiyarsa sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cewa la'anar Allah ta tabbata akan yahudu da nasara domin me domin suna riƙar kaburukan annabawansu in ga ma annabawa ya ambata fa kaburukan annabawa ina ga wanda ba ma annabi bane ina ga wanda kuma ba ma malami bane kawai saboda tarihi saboda wani abu sai a zo a samu kabarin wani an riga an yi kabarin sai a zo a gina masallaci akai a ce ai saboda girman wani saboda tarihi ko saboda girmama shi ko ba a ce dan tabarruki ga shi ba wani tarihi zai zo masa ya juya tarihin amanta tunda al'umma tafiya take wasu suna tafiya suna mutuwa wanda ba su san dalilin da yasa aka yi wancan na bayan ba sai su zo su dauka ai wani ma waliyi ne wani kuma shugaba ne saboda shugabancin siyasa ko mulki da ya taba yi sai a zo a gina masallaci akan kabarinsa. Bayan wani lokaci ya tafi mutane sai su dauka ma wani wali ne har sai a rika roƙon Allah da shi, kun ga bid'a kenan. Wata rana ma wani sai ya zo ya roƙe shi, shi da shi kuma an fada shirka. Dan haka kullun abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan abun me, domin barin waɗannan abubuwan wasila ne min wasa'il shirki, hanya ce da za ta kai mutane zuwa ga shirka. Manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen wanda ya kiyaye janabar tauhid, wato girma da daraja da bangaren tauhidi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye duk abin da zai kai mutane zuwa ga shirka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, ya fadakar, ya tsoratar, ya ba da barazanar cewa in aka aikata za a shiga wani mummunan hali da Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah ba abin da yake kiyama irin wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan, babu kokonto a ciki, babu kuma wani abu na rikici, abin a bayyane yake. Allah ya sauke mana, Allah ya ilmantar da mu, Allah kuma ya ba mu adalci in mun ji abin da ba daidai ba mu dena don amfanin kanmu. To sai yake cewa wasiyatun awsa biha al-ummata, wasiyya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiyyata ga al'ummarsa, wa hadharaha min dalika, ya kuma tsoratar da su daga wannan. Fa idza kana haula'i min ahli ash-shirki wal bid'i wal khurafati, in ya zama waɗannan ga su ma'abuta shirka da bid'a da khurafa. Khurafa shine canfa wato abin nan aqidoji waɗanda ba su da asali, shine khurafa. Su canfi sai yadda da wani abu ba shi da asali, ce maka abu kaza ko an yi kaza zai kaza, wannan dai shine khurafa. Yace fa innahu yahsulu lahum khawariqu, to waɗannan mutane masu shirkan nan, masu bid'an nan, da irin wannan tarkace-tarkacen aqidun da ba su da asali din, da canfa-canfe, to suna da khawariqu, wasu abubuwan mamaki da sukan auko a hannunsu. Min ina ne yace wa hadhihi al-khawariq, waɗannan abubuwan mamaki din mun san dai khawariq, ai mun wuce tun farkon littafin nan, mun ce al-khariq shine abin da ya keta al'ada, ba a saba ganin sa ba, jami'in sa shine khawariq. To waɗannan khawariq abubuwan mamaki da sukan auku da suka saba ma al'ada, min ash-shayatin, daga shaydanu suke. In kaga wani mai shirka, in kaga wani mai bid'a da irin wannan hayaniyar canfa-canfan, wani abun mamaki na aukuwa a hannunsa, ko yana tafiya a kan ruwa, misali ana an je bakin kogi kawai sai aga ya taka ɗaf-ɗaf ya wuce, ko ka gan shi yana tashi sama, ko ce maka yana zuwa maka ya dawo, to in dai mai irin ba akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba, to wannan shaidanu ne suke taya shi a ga waɗannan abubuwan domin a tsammashi waliyi ne, shi ne abin da malami ke nufi. Nan ce shaidanu na nufin aljanu a nan, yawwa aljanu suna zuwa su hulɗa da waɗannan mutane su taimaka musu sa su a wannan hanya ɗin. To shi ne ce laysat karamatin, ba karamomi ba ne. Fa idan labudda an yakuna thamma furqanu, ce don haka lalle ne ya zama cewa akwai furqan, abin da zai bambance bainal karamati wal khariq ash-shaytani, tsakanin karama da kuma abun mamakin da ya zo daga aljanu, lalle a bambance wannan. Wannan to shine dalilin da yasa wannan matsala ta zo mana anan. Yanzu kun gane? Domin littafin mu sunansa me? Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan. To dalilin kawo wannan maganganun duka shine gaya maka cewa masu alaka da kabari din nan nau'in su kashi uku ne, ko dai suna roƙon matattun nan, ko kuma suna roƙon Allah a wurin da suke, ko suna roƙon Allah da albarkacin su. To duk waɗannan biyu bid'a ne na ƙarshen nan, na farko shirka ne. To a irin haka din da suke yi a kaburuka din sukan ga abun mamaki, ko dai wanda ke cikin kabarin kawai sai su ganshi ya fito yayi musu magana kuma ya ku fadi ya koma cikin kabarin sa. To wannan abun ko ka ji labarin sa, ko ka gani da idanka, to shaidanu ne aljinu suke yin wannan abin don su kara halaka waɗannan mutane, su kara rudewa, su kara yadda da wannan abin da suke kai. Mun gane wannan? Yau to don haka sai ya ce babu makawa, lalle ne a samu abin da zai bambanta mana tsakanin abin da yake karama ne da kuma abin da yake menene harka ce ta aljinu. Menene bambancin? Ai mun karanta shi a baya, mun ba kuma manta ba. Ta yaya za mu gane wannan karama ce wannan kuma daga shedanu ne hmm kuma ta na'am yawa za a auna mutumin da ke wannan abun ya fito daga gare shi sai a auna rayuwarsa a auna aikinsa yaya yake gudanar da rayuwarsa bisa qur'ani ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai da'a ne ga Allah mutum ne wanda in an kira sallah a masallaci zai yi alwala duk girman sa ya tako da kafa ko da abun hawa ya zo masallaci ya bauta wa Allah da ya yadda ya fi shi ko ko mutum ne da in an kira sallah zai zauna a gida ce ku je ku yi mu ba mai an dauke mana mun fahimci wannan misali ne nake yi yawa mutum ne wanda in al'umma suna azumi yana yi ko ko mutum ne da ana azumi zai ci abinci da rana ya ce ku ne ba ku da hankali ba ku fahimta ba mutum ne wanda zai tafi umara ko aikin haji ya bauta wa Allah a Makka ko kuwa mutum ne wanda zai zauna ya ce zuwa umara da aikin haji kauyenci ne su sun kama abin da yafi wannan to wanda ke wancan gefen inda zai bauta wa Allah bisa qur'ani da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in wani abu ya faru irin wannan na mamaki a hannunsa sai a ce menene karamaci wanda ko irin yake irin wannan zancen da sai ya ce maka ai shi zai shiga aljanna ko ba ya ko bai bauta wa Allah ba yace shi baya bauta wa Allah ma dan aljannarsa shi baya sha'awar aljannar Allah ai su ba su Allah kawai suke so ba sa son aljanna ba sa son ba sa tsoron wuta suna faɗin wannan ai ko ba sa faɗi to masu irin wannan in kaga wani abun mamaki ya auko a hannunsu menene shi khariqi ne shaytani mun gane abun insha Allah yawa ba karama ba ce wato aiki ne na aljanu da suke yi dan su kara halaka su ko su halaka musu mabiyansu Allah kyauta Allah shiryar Allah kuma ya fahimtar yace wa hadhihi al-khawariqu min ash-shayatin laysat karamatin fa idhan la budda an yakuna thamma farqun bain al-karamati wal-khariq ash-shaytani fal-karamatu hiya lil-mu'mini at-taqiyyi al-muttabi'i lis-sunnati shikenan ita karama tana kasancewa ne ga mu'mini taqiyyi ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina me amanu wa kanu yattaqun menene ma'anar taqwa kuma bin dokokin Allah yayi imani duk abinda Allah ya faɗa zai ci da gaske ne mun yadda da abinda Allah ya faɗa Allah ba zai faɗo wani abu sai ya ce a ku ne ba ku gane ba wane ma Allah ne wane ma Allah ne wanda duk zai ce wane ma Allah ne ko shi ma ya faɗi cewa kansa Allah ne kaga wannan ba mumini bane bai yadda da abinda Allah ya faɗa nan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wanda duk yace akwai wani Allah daban ba Allah ba to bai yadda da wannan ba kun ga zama me ba mumini ba don haka in wani abun mamaki ka ganshi a hannunsa ya aikata ko an aikata masa to aljanu ne suke aikata wannan abu domin ƙara ruda shi domin ƙara nesanta shi da hanya ko shi ko mabiyansa don haka karama tana kasancewa ne ga mumini taqiyyi almuttabi'i lis-sunnati mai bin sunna ba wanda kullun in aka faɗi sunna sai ka ji kamar an masa mutuwa ba ko ba haka bane wanda ba wanda suke irin waɗannan abubuwa din ana cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kai ka ce an faɗa masa ko wata rashin lafiya ko wata wani bala'i ya auku baya so yaji an ce sunna din nan yafi jin dadin a ce ma al'ada iyaye da kakanni gargajiya yafi sha'awar yaji wannan yafi sha'awar yaji an ce hanya kaza hanya kaza hanya kaza dari karshe huwa ne dari karshe huwa ne a wurin sa tafi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi kuma in ya tashi magana zai ce maka shi ne yafi kowa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma an bi wata hanyar har an kira ta da sunan wani wanda ba manzon Allah din ba sallallahu alaihi wasallam to Allah ya maida mu gaba ɗaya mu da wanda suke sauraro da wanda suke karatu baki ɗaya Allah ya maida mu kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba mu da duk wata hanyar da ba ta sa ba to sai ya ce fal karamatu yawa ya ce ammal khariqu shaytani amma abun mamaki da ke aukuwa na shaytanu da aljanu fa hadha yahsulu shi wannan yana aukuwa ne li kulli man tawalla shaytana ga duk mutumin da ya walicci shaytan awliya'u shaytan kenan ma'ana in ya zama shaytan ne waliyinsa tawallahu bi ta'atihi yana ya jibince ina jibinta sa da da'a da yake masa yine wa shaydan da'a fi shirki wajen shirka yaje ya bauta ma wani wanda ba Allah ba wa fil bid'i ko a cikin bid'o'i wal khurafati da abubuwan canfa canfa da talkace talkace wa fit ta'alluqi bi ghairi llahi jalla jalaluhu da kuma wajen makalkale da kuma rataye zuciyarsa ga wani wanda ba Allah ba dan uwa kullun ina fadakar da mu wallahi kada mutun ya bari zuciyarsa ta zama tana da damfara tana da makalkalewa da wata alaka mai karfi da wani wanda ba Allah ba kullun ya zama Allah ne a zuciyarka Allah shine wanda ya halice ka Allah shike baka arziki in tuntube kai Allah zaka kira mota ce zata fadi Allah zaka kira karka kira wani la karka kira shehu wani ko shehu da bello shehu wani ne duk ba ruwanka ka kira Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine musulunci shine tauhidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya karantar da mu kine kuma sannan tawakkalinka in ka samu wani abu na alheri daga ina ne daga Allah wani abu ne ya same ka na sharri daga Allah kai imani babu mai dauke maka sai Allah babu mai kawo maka alheri sai Allah zuciyarka kullun Allah kullun zikirin Allah ka rika ambaton Allah subhanahu wata'ala da girmama shi wannan abun shine ma'anar ta'alluki din kada ka bari wani wanda ba Allah bai zama yafi daraja a zuciyarka tunanin malam wane tunanin shehu wane ya zama shine yafi kima a zuciyarka fiye da Allah to wannan akwai matsala a zuciyar mutum akwai matsala a tauhidin sa Allah ya sa mun gane wannan yau kullun ya zama bakinka me manzo Allah subhanahu wa ta'ala ya koya mana la yazalu lisanuka ratban min zikrillah kada ka bari harshenka ya gushe sai face kullun yana halin mene ambaton Allah kowanne motsi naka ambaton Allah zaka zauna bismillah zaka ci abinci bismillah zaka shiga gida assalamu alaikum fitowa daga gida ga abinda zaka faɗa shiga kasuwa gashi ban daki ga abinda zaka faɗi wannan fa shine zikiri kai sallah a masallaci ka cika sallar ka yadda ya kamata kai irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikakken natsuwa karatu cikin natsuwa kuma kai zikirori da aka saba bayan sallah ba daga an yi sallah ma fitka ta shika fita ba wannan shi ma ba sunna bane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka yi sallah kowa ya zauna ya karasa azkar din nan kai tasbihin nan kai alhamdulillahin nan kai kabbara din nan kai ayatul kursi لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير با abinda Allah yake so irin wadannan abubuwa mu rika yawaita wannan shine ta'alluki sai kaga zuciyarka ta damfaru da Allah subhanahu wa ta'ala ba ta tafi ta kama wani mutumi a cikin kabarin sa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan tauhidi sai sai fa hadha yahsulu li kulli man tawalla ash-shaytan tawallahu bi ta'atihi fi shirki wa fil bid'i wal khurafat fi ta'alluqi wa fi ta'alluqi bi ghayri llahi jalla jalalu sai sai idza tabayyana dhalika to idan wannan abu ya bayyana gare ka ka fahimce shi ya kai mai karatu fa ashabu turuqi sufiyyati fi zamani shaykh al-islam yasi ma abuta tariqun sufaye a zamanin ibnu taymiya كان عندهم كل هذه انواع التعلقات كل هذه الانواع من التعلقات واتو سنا دا irin wadannan damfare damfaren alaqoqin wadanda suke zamanin ibnu taymiya wanda ya rubuta wadannan wannan littafi littafai nasa da kuma wannan littafi ma musamman akan bayanin halayen nan da yake ciki saboda me saboda a zamanin sa duk wadannan abubuwan akwai a gurin yan dariqun sufai kun ga shi waɗannan abubuwan da muke gani ana yi yanzu da sunan ɗariƙun sufai nan ba bakon abu bane an dade ana yin sa an dade da karkacewa da barin hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin waɗannan abubuwan da girmama mutane mun sani sirrin abin da ya jawo bala'o'i a wannan hanya na ɗariƙun sufai menene wani abu ne da ake kira taqdisul ashkhas na shagiya mana shi taqdis menene al ashkhas taqdisul ashkhas shine kullun ka tsarkake wani abun halitta kullun tunaninka wani mai daraja ne kullun tunaninka shine a bada daraja ga wani to kuma ba wai dan wanin ba shi da darajar ba in yana da darajar to gaskiya ne a ba shi darajar sa daraja kuma wake bada ita Allah ne in muna da nasi akan wani yana da daraja ko kuma zamu iya istinbati in ma ba nasi kamar da za a istinbati wajen gane wali ala inna awliya illahi la ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun duk mu'mini taqi menene shi waliyin Allah ne wanda kuma ba shi ba in annabi ne ko sahabi aina za mu samu a cikin littafai nassi ne zai zo mana cewa wani kaza ne ya cancanci girma kaza wannan kun ga istin wannan nassi ne wannan kuma ba nassi ba istinbati zakai to duk mutumin da zaka gane yana da girma din da darajarsa lalle a bashi girman sa da darajarsa in akwai nassi akai ko kuma zamu iya fahimta ta hanyar aikin sa mu ce eh yana cikin mu'minai yana cikin masu tsoron Allah amma a wuce iyaka kuma wajen tabbatar da wannan daraja din wannan kuma ba daidai bane girman da babu wanda ya cancance shi sai Allah sai mutum ya zo ya dauka sai ya baiwa dan adam wai ina kuna fahimta wannan nan tun ko ba a fahimta ana yin wannan abin ko ba a yi to wannan shine tambayi dan me za a dauki wani mutumi an san shi an san baban sa ma da ya haife shi an san ran da aka haife shi a garin su kawai sai ya wayi gari wai sai a ce ya zama Allah da kafin a halice shi da waye shi to baban sa ku mai sunan sa za a ce masa kakan Allah a baban Allah wannan zancen akwai dadin aji shi to dan me mutane suke hakuri su saurari wannan abu har a ce a ba komai ku ne ba ku fahimta ba waye bai fahimci wannan ba wanda bai san qur'ani ba bai san hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka a kiyaye dan adam kar a kai shi ga irin wannan halin na takdisi akwai wani littafi da wanda ke cikin malamai a cikin Senegal wanda ya rubuta masatsinsa akan wannan harka taqdisul ashkhas sunan wannan littafi nasa kenan ma'ana yadda wannan abu yake a wurin sufaye yadda sufaye suke wannan abun na taqdisul ashkhas ya rubuta abubuwa masu mamaki kuma masu fa'ida da ɗaliban ilimi za su same shi za su fa'idanta su fahimci yadda masu ɗariƙun sufaye suke tunani kuma a irin harshe irin nasu da kuma bayanin yadda abin ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Dr. Muhammad Ahmed Loh mutumin Senegal babban malami ne sosai Allah subhanahu wataala ya kara musu albarka to mu je shi idan idza tabayyana dhalika idan wannan abu ya bayyana fa ashabu turuq sufiyyati fi zamani shaykh al-islam kana indahum kullu hadhihi anwa'i ta'alluqat at-ta'alluq bil qubur a wancan zamani ma akwai irin wannan abun maqalqalewa qaburuka at-ta'alluq bil awfan da maqalqalewa abubuwan bauta wanda ba Allah ba at-ta'alluq bil awliya'i da maqalqalewa waliyai kana indahum i'tiqadun bi shaykh suna da irin wannan kudurin a zuciyarsu dangane da shehunai ko wani shehi hatta innahum har ya kai ga su ya taqiduna fihi sai a samu wani shehi suna kudurcewa a zuciyarsu dangane da shi annahu cewa shi ya'lamu ma fi nafsi ya san abin da ke cikin zukatan mutane sai a samu wani shehi wai ya san abin da ke cikin zuciyarka duk abin da ka zo kana faɗa to ya san ma kafin ka faɗa ma ya san me kake yawo da shi to mutane wannan abun sai ruɗa su ko yayi da'awa ko an masa da'awar ba a gani ba mutum to in mutum an ce ya san abin da ke zuciya shikenan kuma sai ya zama Allah sai a dauke shi a rika bauta masa wannan kuma ba hakan bane ba ƙarya ne yawa shedanu ne za su rika faɗa masa abinda su shedanin suke hangowa a zuciyar mutane domin shedanu suna da dama aljanu suna shiga jikin mutum suna kuma iya ganin abin da mutum yake tunani shi yasa suke yawo suna bata mutane mun gane wannan yaje ce ai wane yayi kaza da ƙaryace ƙaryace to wannan abin da suke hange suna gaya wa waɗannan mutanen da suke hulɗa da su sai su faɗo wani abu sai a ɗauka da gaske ne yace hatta walau ba'uda ko da mutum yana nesa wai sun san abin da ke zuciyarsa kama qala qa'iluhum kamar da wani daga cikin su yake cewa li ahadi muridihi wani shehi ne wai yace wa muridinsa kun san muridi ai me muridi mabiyi ba masani ba kuma nace asali ai kun san daga irada ne ko irada me irada nufin abu su suna tsarin cewa shehunai aikin su shine tsarkake zuciya don haka wanda ke son a tsarkake masa zuciya sai ya zo gaban su su za su sa shi a hanya fayaslukuna bihi tariqa tasawufi tariqa tazkiyatin nufusi. To wanda yazo wannan bukatar shine muridi. Yawa dama ba dalibin karatu bane, dan su ba karatu suke ba. Mun gumba mutum ne ba na ce kwata kwata ba sa karatu ba, amma himmar su ba ita ce su ilmantar da mutane yadda za su samu alaka da su da Ubangiji, ba sai dai alaka da su kansu. Haka ne ko ba haka ba? Domin idan aka yantar da mutane aka ilmantar da su suka gane Allah ne mai girma, shi kadai ya cancanci a yi masa wani abu, to za a zo gindin su a zauna. To su kuma abin da suke so shine a zo a zauna gindin su a girmama su. Wani mutumi wani yana magana yana cewa yana jin karatun wani bawan Allah yana karatu, sai ce shi ko yana jin karatun wani mutumi yana ba shi sha'awa, amma sai ran nan yayi wata katobara ya faɗi wani wata mummunan magana, wai yana hana mutane su je wurin malamai su yi musu addu'a. Shi abin da yake ne da addu'ar su je wurin masu surkulle. Ya ce a daina zuwa, sai ya ce to waɗannan mutanen mu in suka daina zuwa mu me za mu ci? Ce shi yana son karatunsa, amma dai dan me zai ce a daina zuwa gun malamai bokaye da sauransu da irin waɗannan abubuwa? Saboda me? Shi rayuwarsa tana da alaƙa ne da wannan abu. Shi yasa kullum babban nasihar da za ka yi wa malamai, wallahi kowa ya tashi ya yi sana'a. In malami ba shi da sana'a, ba shi da wani aiki da zai na samun abinci, shi ya ɗauka ba za a ga malami a kasuwa ba, ba za a ga malami a ofis ba, ba zai je aikin da zai samu abin da zai shigo hannunsa na halal ya ci ba. Sun riga sun ɗauki wannan abu, sai dai su zauna a gida babu aikin da za su yi. To dole ne ko su tilasta mutane su zo su bauta musu. Ana yawo gari gari ana karɓo zakkar mutane, kaka ta yi ya fita ya je nan garin a karɓo, a je nan garin a karɓo, sai kuma a zo a tara shi za a ci sai shekara. Kai aiki yadda kowa yake yi ba laifi bane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kasuwa ya sayo abu ya sayar, yana yi. To dan me mutum ba zai wannan ba? Me yasa har kafirai a Qur'ani Allah madauke ba mu labari a Qur'ani har suna cewa mali hadar rasuli ko ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq? Hakin daka ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba matsala bace dan annabi ya je kasuwa, daka malamai su tashi su yi aiki yadda kowa zai aiki. Amma in ka zauna ba za ka yi ba, to wannan shi zai tilasta a rubuta guru, a rubuta laya, a mai wani bai yadda da guru da layan ba a zuciyarsa, amma saboda ba abin da zai ci zai ce to me za mu yi? To amma a tuno wata hanyar mana, Allah mai budawa ne, Allah mai budawa. Allah ba zai buda maka a ce hanyar ka shine ka raba mutane da dogaransu da Allah, ka ba su abin da zai nisanta su da Allah ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke mana. To shine sai yake cewa har wani daga cikin shehunai wai wata ran yace wa muridinsa, idan hamamta bi ma'siyatin wa idan ka kai tashi zaka yi waje wani zunubi, duk in ka tashi zaka aikata wani zunubi, fatadhakkar anni a'lamu halaka, kasance wa ni na san halin da kake ciki. To yanzu dan Allah wannan mai irin wannan zuciyar wa zai fi tsorata? Zai fi tsoran Allah ko zai fi tsoran shehinsa? To wannan shine abin da ake fadakar da mutane a nisanci wannan. Duk abin da zai raba ka da Ubangiji yana da hatsari ga imaninka, yana da hatsari ga tauhidinka. Yace hatta ina ne? Yace hadha la shakka annahu min iddi'a'i ma laysa lahu. Lalle wannan babu kokonto cewa yana daga cikin babin mutum yayi da'awar abin da ba nasa ba. Wa bihi hasalat ta'alluqatu. Kuma da irin wannan wato damfarar da alakar take aukuwa, li'annaha tarbiyatun ghairu shar'iyya, domin wannan tarbiya ce ba ta shari'a ba. Idan kana so ka tarbiyantar da mutum, ai kamata yayi ka nuna masa cewa kai bawan Allah, ka ji tsoron Allah duk inda kake. Duk lokacin da ka tashi zaka yi kana tunanin zaka saba wa Allah, to ka tuno cewa Allah yana ganin ka. Me Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdullahi dan Abbas, ittaqillaha haythu ma kunta. Kuma can yace wa anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Wannan shine tauhidi. Kaga Allah aka ce ba shehu wani ba, ka ji cewa Allah na ganin ka duk abin da ka aikata, duk inda ka buya to Allah na gani. Don haka Allahn zaka ji tsoro, domin shine mai ganin komai, mai ganin kowa, mai ganin kuma abin da ke cikin zuciyar kowa, ba abin da zai boye wa Allah. Shi ko wannan mutumi da ya faɗa ƙarya yake yi, yace ya san abin da ke cikin zuciyar kowa. sai idan ya hulla da aljini aljinin ma kuma zai masa kariya ya gawo wani abu ya ce wani fa yana tunanin kaza la'alla kuma ba yayi tunda dole shi ba shi na hanya da zai samu wannan ilimin sai ta wasitar aljinin aljinin kuma zai masa kariya kaga kenan bai san komai da ke cikin zuciyar kowa ba Allah ne ya san abin da ke cikin zuciyar kowa to sai ke cewa ina ne li'annaha tarbiyatun ghayru shar'iyya domin ko tarbiya ce ba ta shari'a ba fa hiya in kana haka ne nataqa biha al-awwalu yuridu takhwifahu yace wannan kalma in shi na farkon ya fade ta to yana nufin tsoratar da shi wa yuridu tarbiyatahu kuma yana son ya tarbiyantar da shi ne lakin hadha sai dai kuma hadha iddi'a'un li shay'in min umuril ghaibi eh da'awa ne na wani abu wanda yake na lamarin ghaibi wal iyaz billah da'awar ilimin ghaibi ko menene kafirci duk wanda yace ya san ghaibi to ya ƙaryata Allah subhanahu wa ta'ala da yace babu wanda ya san ghaibi sai shi ko Allah ya faɗa babu wanda ya san ghaibi banda Allah to da'awar ka ce kai ka san ghaibi menene ƙaryata wannan magana sai ta Allah don haka kafirci kuma daidaita mutum ya daidaita kansa ne da Allah wajen ilimi duk wanda daidaita kansa da Allah wajen ilimi kuwa ya bar addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya kafirta Allah ya tsare mu sai shi wali hadha don haka ne hasala min at-tarbiyati al-batilati as-sulukiyati don haka ne ya samu wannan tarbiya ta barna wadda ba daidai ba as-sulukiyya wanda ta shiga hanya wanda da ake cewa ta hanyar sulukin gyaran zuciya ta hanyar wannan wurare suke bace yace a wannan wuri hasala shirku wal bid'u wa anwa'un min ad-dalalati ta wannan irin abubuwa na tarbiyyar nan marar kyau as-sulukiyya wanda suke bi ta wannan hanyoyi nasu da suke bi to ta nan ake samun shirka ana samun bid'a ana samun nau'o'i daban-daban na bata yanzu wanda zai ce ya halatta maka ka roki shehu wane a madadin ubangiji to ya fi san Allah akan wannan shehu wane ko kuwa ya fi san shehu wane akan Allah ya fi san shehu wane to kaga wannan yana nisanta ka daga Allah yana kusantar da kai zuwa ga wani wanda ba Allah ba wanda zai ce in za ka roki Allah ka je gun shehu wane ka ce dan albarkar ya Allah dan wannan wuri ko albarkar wane ko dan darajar wane wannan yana nuna darajar wannan sama da ta Allah ko ku baya nunawa yana nunawa kuma zai nesanta ka daga tunanin kai kana da alaka ma da Allah kowa fa yana da alaka da Ubangiji domin lokacin da Allah ya halicci kowa bai shawarci kowa ba kuma haka Allah ya halicce mu bayinsa ne ba bayan wani bane shi ya halicce mu ba wane bane ya halicce mu Allah ne ya halicce mu don haka in ka tashi bauta Allah nan da ya halitta shi za a bai wa bauta shi ne ya fi kowa girma shi ya fi kowa daraja shi ya fi kowa cancantar a girmama shi shi ne Allahu Akbar me ma'anan Allahu Akbar akbaru min kulli shay'in zatan wa sifatan ya fi kowa girma da zatinsa ya fi kowa girma wajen sifarsa babu wani wanda zai daukaka daga karami da girma ko a jiki da sura a ce ya yi girman Allah subhanahu wa ta'ala babu wani wanda darajarsa za ta girmama ta kai darajar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne akbaru min kulli shay'i Allah dai ya sa mana tauhidin nan wato duk mutumin da Allah ya sa wa tauhidi a zuciya wallahi har mamaki zai yi yadda dan adam zai irin wannan inhitatin ya sauko ya ruguje har hankalinsa ya bace ya manta wanda ya halice shi ya koma yana bauta wani wanda ba Allah ba Allah ya sauke sai ce al-maqsudu min hadha abin dai da ake nufi anan annal mukallafa alladhi yata'allaqu bi hadhihi al-bid'i bil quburi wa du'a'i ashabiha wa bil bina'i ala al-quburi mutumin da shi mukallafi mai hankali wanda aka dora ma shari'a wanda yake damfara da waɗannan irin bid'o'i na kaburuka da kuma roƙon waɗanda suke cikin kabari da gini akan kabari yace hadhihi al-mashahid ash-shirkiyya waɗannan wuraren bauta na shirka al-mashahid ana nufin wurare da aka ajiye ko kaburukan wasu da aka yi musu ado aka zagaye su ana zuwa musu ziyara shine mashahid na shirka au bi su'ali ashabiha ko kuma ta hanyar roƙon wanda suke ciki au su'alu bihim ko kuma roƙon Allah dan su au du'a'i ko kuma yin addu'a wa ikhtisasil quburi bi mazidi maziyatin da kuma kebance kaburuka da wani kari na wani abu da yake baiwa kebantaccen hali ko wani ta daraja ta musamman abe wa kabari sai a kabarin wani yafi kima yafi daraja kamar ne mun karanta a makon da ya gabata ko dangane da ma'rufin al-karfi da suke cewa wai kabarin sa tiryaki ne magani ne na kowace matsala duk wata matsala da kake da ita din rashin lafiya je kabarin ma'ruf al-karfi wai zaka warke to kaga wannan ai an fito da kai daga gida ne dan a sa ka shirka a hana ka haduwa da ubangiji ubangijin nan da yana nan yana ganin ka da ilimin sa da jin sa da ganin sa yana nan ko ina da zatin sa kuma yana sama duk abinda muka fada a ko ina Allah yana ji wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an waye fadi wannan maganar Allah to dan me sai an tafi kabari a gida ka roki ubangiji zai baka amsa zai amsa maka duk inda kaje shi yana ji ko ina wa huwa aqrabu ilaykum ilaykum ko wa huwa aqrabu ilaykum min hablil warid dai bisa dai tattaunawar malamai akan wannan wa ake nufi nan ko mala'iku ake nufi da sauransu akwai maganganun malamai akan wani Uliman Ibn Timiya a cikin sharh hadithin nuzul yayi maganganu masu kyau akan wannan mutun ya koma mu ci gaba dai mu tsaya inda za mu samu wurin tsayawa sai shi haula'i qad takhdimuhum ash-shayatin wadannan zaka samu cewa shaydanu su ne musu hidima aljanu wa qad tadhharu lahu min al-qabr kuma za su iya bayyana su shaydanin za su iya bayyana gare su daga kabarin min kabri fulan da kabarin wani yusma'u sautul madfuni har aji sautin shi mutumin da aka binne din huwa ya'rifu ko huwa ya'rifu sautahu shi mutumin da yazo gurin ya san sautin mutumin da aka binne din dan haka sai yaji sautin sa ya fita yaji yayi magana sai shi wannan ko ai malam wani ne da ya mutu kaza da kaza ai mun san muryar sa wallahi muryar sa ce to kuma tabbas jin akai ba ƙarya bane ya ji din shi mai jin to amma menene waye ya magana shedan ne dan ya ruda shi ya ƙara batar da shi min mashayikhihi wani daga cikin shehunan sa thumma yukhbiruhu sannan ya bashi labari bi ashiya da wasu abubuwa fa'ala ha huwa wanda ya ai shi mutumin ya aikata sai mutumin sai yazo kabari sai mai kabarin sai ya fito sai ya masa magana sai sai kai wani ba ji kai kaza ba kai kaza kai kaza sai dubi na kusa da shi wallahi ko kage da gaske ne jiya fa nayi kaza nayi kaza nayi kaza kuma yaji muryar sa ce hakikatan to shedan shine wannan abun ya suranta masa yaga mutumin kamar ya fito mutumin yana nan a kwance a kabarin sa ba inda yake bai fito ba shedan ne ya surantu da surar sa yazo maka a matsayin surar sa kamar yadda yake zuwa a surar mage ko maciji haka sai yazo maka a surar wannan malamin da ya mutu wannan shehin da ya mutu sai ya maka magana kuma ya gaya maka dama shi shedan din ko aljanin ai yana ganin din inda kaje eh jiya kaje unguwa kai zumunci kage da wani kage da wani kuma sai ya gaya maka yanzu duk haka duk ba abun mamaki bane Allah ya sa kun gane abu shine sai yake cewa thumma yukhbiruhu asha fa'ala ha huwa ko fu'ilat haka ne ko ai ce kai fa'alta fi baitika kaza jiya a gidanka ka aikata kaza wa hadha yabqa muta'alliqan sai wannan mutumin shi kuma ka ganshi ya wanzu ya doge ya dore muta'alliqan ya makalkale wannan mutumin shi wannan mutumin fa ya san gaibi kaga ko idan mutum ya ga wannan abu dan me ba zai je in shi jahili ne ba zai je kabarin wani ya rika roko ba kun fahimci wannan zancen yanzu waɗanda suke rudar mutane da harkar bokancin nan ai wani abu suke wa mutane na dabara na taba ba ku labarin wani babban mutum ne ya je gun irin wannan malami yana zama gaban sa kafin ya gaya masa bukatar da yake so sai ya sa hannu sai ya taba cinyar sa yana taba cinyar mutumin ya dan buga haka sai kadan gare ya fito da gudu sai mutumin ya razana zai gudu sai ci a zauna zauna wannan ba komai mu dama lamarin mu haka yake karka tsorata sai me ka zo dan kaza ka zo dan kaza ka zo dan kaza to za a yi maka kawai yanzu ka je ka kawo kaza ka kawo kaza shikenan yanzu wanda ya ga irin wannan abun mamaki ai sai ya je ya rudu ya yadda to wannan fa'idar a karantar da kai wannan shine ka gane ko ka ga wannan in mutum ba a hanyar daidai yake ba to ba karama ba sai menene shedanu ne kun gane wannan wannan shine darasin asali gaba daya to mu samu inda zamu tsaya mallan yana ta hararren mutuntuni sai shi wa hadha yabqa muta'alliqan la yadri anna haqiqata al-hali anna hadha shaytanu bai san hakikanin yanayin cewa shaydan bane wal jin yace wal jinnu yarawnaha min haythu la yawwa wal jinnu su kuwa aljanu yarawnaha min haythu la narahu yawa suna ganin mutum ta inda mu ba ma ganin su to mu tsaya anan mun gani musa alamar wal jinnu dinnan nan ne wurin tashi insha Allah muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya kara mana fahimtar tauhidi da nisantar shirka da nisantar bid'a Allah ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah hanyar manzon Allah hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwar mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikumus salam